Nous sommes sans mots et c'est...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 20 ga watan Nuwamba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji fashin baki da wani kulalle a fannin ci gaba da harkokin mulki a Najeriya ya mana akan yawan bashi da gwamnati take ciyowa da wani sabon bashi na sama da dala biliyan 2 da shugaban kasa ke niyyar ciyowa. Akan haka ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan basussuka da gwamnati ke ciyowa wanda zuwa shekarar wato zuwa watan Yunin wannan shekara bashin Najeriya ya kusan dala biliyan 100 da kuma wanda shugaban kasa ke niyyar ciyowa a wannan lokacin. Lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na Asali Mamuni Barma wanda a yau shirin zai ci gaba da duba da tattaunawa ne da baki masu kere-kere da suka shigo a wannan fage a koyarwa suke koyar da wasu masu da kasa yanda suke aikin su a Najeriya da kuma kasar Ghana. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Iran ta yi watsi da buƙatar ƙasa da ƙasa mai cewa ta takaita shirinta na nukiliya. A maimakon haka ma Iran ta ƙara yawan sinadaran uranium da take ingantawa zuwa kusa da matakin makamin yaƙi. Bisa ga wani rahoto na sirri na hukumar saka ido kan makamin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kafar labarai ta Associated Press ta samu gani. Rahoton na hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa na cewa zuwa ranar 26 ga watan Oktoba, Iran na da kilogram 400 da kusan 2 na sinadaran uranium da ta inganta da kashi 60 cikin 100 wanda ke nufin ƙarin kilogram 17.6 tun bayan rahoton watan Agusta. Shi dai uranium mai ingancin kashi 60 cikin 100 saura kaɗan kawai ya kai ga matakin makamin yaƙi wato mai ingancin kashi 90 cikin 100. Ƙasar Spain za ta riƙa baiwa baƙin haure wajen 300,000 takardun izinin zama wato ƙasar a duk shekara wanda za ta fara daga watan Mayu baɗi har zuwa shekarar 2027. A cewar ministar harkokin masu ƙaura a yau dinnan Laraba, manufar wannan shirin shine ƙara yawan ma'aikata da ƙasar da ke fama da yawan tsofi da kuma amincewa ma 'yan ƙasashen waje da ke zaune a Spain ba tare da takardu ba su samu damar mallakar takardun izinin aiki da kuma na mallakar gida. Spain dai ta ci gaba da kasancewa mai karɓar baƙi duk da cewa sauran takwarorin ƙasashen wato takwarorinta na ƙasashen Turai na ta ƙoƙarin tsaurara matakan hana baƙin haure da masu neman mafaka kwararowa. Ƙasar Spain na buƙatar ma'aikata wajen 250,000 daga ƙasashen waje a duk shekara don ci gaba da kasancewa mai tsarin kula da jama'a. A cewar ministar harkokin masu ƙaura Elma Saiz a wata hira a yau dinnan Laraba, ta ce wannan tsari na halatta zaman baƙin haure ba kawai don faɗaɗa al'adu da mutunta 'yancin ɗan adam ba ne, al'amari ne mai kawo ci gaba. Yau Laraba, jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin har-haren Isra'ila sun yi ajalin Falasɗinawa aƙalla 17 a zirin Gaza. A ɗaya daga cikin har-haren, wani makamin da aka cillo ta sama ya ritsa da wani gini da ke unguwar Jabaliya a arewacin Gaza ya kashe mutane aƙalla 12. Rundunar sojin Isra'ila yau Larabar ta ce an kashe wani sojanta aka kuma raunata wani a wata fafatawar da aka yi da Hamas a arewacin Gaza a kudancin Lebanon, inda sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafi wata da watanni suna mummunan fada. Yau Larabar, rundunar sojin Lebanon ta ce sojojin Isra'ila sun hallaka ɗaya daga cikin sojojinta. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha da Ukraine sun kai hare-haren jirage marasa matuka a kan juna a yau dinnan Laraba, a yayin da kuma jami'an gwamnatin Amurka ke tabbatar da labarin cewa kwanan nan Amurka za ta samar ma sojojin Ukraine na kiyoyin tarwatsa abokan gaba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuka na Ukraine wajen 50 a sararin saman yankunan Novgorod, Kursk, Oryol, Belgorod, Tulsa, Branska, Moscow da kuma Smolensk. Ita kuma rundunar sojin saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jirage marasa matuka 122 waɗanda ta kakkaɓo 56 daga ciki a sararin saman yankunan ƙasar ta.
Labaran duniya a kai nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma adalla. Yanzu a ƙarshen watan Yunin wannan shekarar 2024 bashin da ake bin Najeriya zai kusan dala biliyan 100. A yau Laraba ne dai ake sa ran majalisar dattawa za ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na karɓo ƙarin bashin dala biliyan 2 da miliyan 200 domin aiwatar da kasafin kuɗi na wannan shekarar 2024. Wannan buƙatar ta shugaban ƙasa ta haifar da cece-kuce inda masana ke tofa albarkacin bakinsu. Dr. Murtala Adoji, shugaban ƙungiyar shirya dabaru da manufofi ta strategy ta assistant strategy and policy da ke birnin Abuja, kuma ƙwararre ne a fannin ayyuka da ci wato harkokin ci gaba, da mulki, ya mana tsokaci yana mai cewa
duk kasashen da suka ci gaba dama suna an san bashi su yi wa mutane aiki, aikin da ya shafi a infrastructures da kuma aikin da ya shafi tallafawa mata da matasa da mutane gaba da jinar na samu ci gaba. To amma ni matsala na da yanayin yadda Najeriya take abubuwanta na bashi shine mutane sai su kasa fahimta ko su gani zahiri a kasa ga abin da aka aiwatar da kuɗin. So shine babban kalubale ga su gwamnati, because in ka duba bashi na kasan waje da na gida yanzu a sof karshen shekaran da ya wuce ana maganan biliyan 113 bashin da ake bi Najeriya, yanzu kuma gashi ana kokarin sake koma sake ciwo wani bashi. To da so ne samu zai so a ce gwamnati su fito su nuna wa mutane me da me aka yi da wayannan bashukan, to sai abin ya dan zo da sauki.
To a matsayinka na wani masani harkar ci gaba da mulki, ya kake ganin wannan ƙarin bashin?
Ni ina tunanin tunda yanzu duk wanda ya ga halin da Najeriya ke ciki wallahi tallahi ya san ba mu da kuɗi. Muna da potential ne na mu zama masu kuɗi, amma kuɗin zagiri zunzurutu babu. Kana ganin shekara ɗaya kenan da wani abu yanzu an kasa ma appointment ɗin ambassadors. Tunda shugaba Tinubu ya zo har yau ba ya appointment na ambassadors ba, kuma na yi magana da wani babba a cikin gwamnati na ce mishi me yasa ba kuna da ambassador ba ne zuwa kasashen waje, sai wallahi ba mu da kuɗi. So alin da aka shiga a ciki daswa da an cire subsidy muna tunanin za a samu kuɗi da sauransu. To abu ne wanda ya kamata a duba gani ina kuɗin da suke tafiya ne, kuma wannan wani abu ne daban. To amma tun da ya kai abu ga majalisa ya kamata su yi nasu aikin. And one aikin da majalisa ya kamata ya shine su duba baya, ce wato bashin da aka ciwo baya me da me aka yi da shi. So zan so majalisa su bashi goyon baya, amma su tsaya tukuna su yi analysis na bashin da muka ciwo ina result ɗin da muka achieve. In suka tsaya suka yi wannan reflection ɗin suka duba baya, sai kuma su bashi halin kai, sai kuma shi ma inda so ne samu tun da ya ce yana neman biliyan 2.2 biliyan ne dala yanzu a sake ciwo bashi wajen trillion da wani abu. To dole ya fito mutanen Najeriya su fahimci wai me za a yi da kuɗin nan tukun. So in aka shi gwari-gwari da talaka zai sa ido ya ga ya san maybe nan gaba zai samu canji na halin da ake ciki a Najeriya. To har ga Allah mutane suna cikin wani hali a Najeriya yanzu wallahi.
To a matsayinka na kwararre a fannin ayyukan ci gaba da kuma harkan mulki, ya kake gadin matakan da gwamnatin nan take dauka don magance irin matsaloli da ƴan Najeriya ke ciki?
Gaskiya har ga Allah ba sa tasiri kamar yadda ya kamata. Domin ko IMF ma da suke bada goyon baya suke ta bada shawarar su ma sun dawo sun ce abin ba ta tasiri. Saboda haka dole mu dawo gida mu dan aje wayannan turawan a gefe. Mu dawo gida mu zauna mu fahimci matsalar mu da kanmu mu a nan cikin gida. Kuma mu fito da local solutions namu na abubuwan da muke ganin zai magance mana matsala da yake ciki. Saboda me an cire subsidy, da aka cire subsidy sai muna tunanin to na dawon da nawa ake biyan subsidy. Let mu azuma ce biliyan 400 a wata. To a yanzu ya kamata ce talaka ga wani abu na biliyan 400 din. To amma shi tsarin da shugaban kasa ya yi shi ne sai ya karawa gwamnoni kuɗi, sai yawa gwamnoni karin allocation ɗinsu. Gwamna da ke karban kaman biliyan 5 ya kuma yana karban biliyan 9 zuwa biliyan 10 yanzu daga cikin kudin subsidy. So yanzu tambaya shi ne kudin da shugaban kasa ya karawa gwamnoni a allocation nasu ana ganin ingancin kudin a kasa a jihohin Najeriya? Gaskiya ga Allah mun kudin baya tasiri a hannun gwamnati, haka ba da shugaban kasa ya tsaya da shi da mutanen shi a canja sabon salo, a canja sabon tsari, a ga me za a yi wa talaka direct da talaka zai benefit daga yanayin halin da muka samu kanmu a cikin Najeriya.
Dr. Murtala Adoji kenan, shugaban kungiyar shirya dabaru da manufofi ta System Strategy and Policy dake birnin tarayya Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun samu bakuncin wasu nakasassu masu kere-keren kayayyakin fata har ma suke koyar da jama'a wannan sana'a a Ghana da Najeriya. To yau za mu dora daga inda muka tsaya.
Alhamdulillah, kuma daga cikinsu da yawa sun zama masu dogaro da kai, saboda idan mun haɗu inda ake sayar da kayan takalmi a kasuwa, wallahi ina alfahari da ka, saboda suna buga takalma da yawa su yi package su dura su har zuwa Abuja da Kaduna da sauransu. To ina alfahari da wannan.
Kamar yadda aka ji a makon jiya, sakataren janar na kungiyar masu bukata ta musamman reshen guragu a jihar Adamawa Najeriya ya dukufa da bada horon kere-keren kayayyakin fata ga jama'a. Ibrahim Idris da ke alfahari da yadda nau'in takalmin da yake kerawa suka samu karbuwa a wajen al'umma, ya yi wa Salisu Muhammad Garba bayani game da nasarorin da ya samu ta hanyar sana'arsa.
2013 ITF Industrial Training Fund ta taba dauka na da niyo da wani aboki na duka masu larurin mu daya. An taba tura mu mubi mun koya wa mutane kusan 120 sana'a wanda ba mai na kasa a ciki ko kwa daya, da mata da maza dukansu mun koya musu aiki, wanda a yanzu ina alfahari da haka. Idan na shiga mubi na kan ga ko ina kawai aikin takalmi ake ta yi, ko ina kusan a bangaren takalmi ina da jikoki, saboda wayancan wanda na koya su ma sun koya ma wasu. To sannan kuma akwai 2017 anan ofishin mu ITF din still ta taba dauka nauyin koyar da wasu mata da maza mutane 20 still na sake koya wa mutane aiki anan na mutane 20 mata da maza. Still kuma a 2019 dab da shigowar corona shi ma ITF sun taba tura mini mutane sun kai 80 anan na koya musu aiki a wannan hall na Dubeli Secondary School din nan. Da yawa sun zama masu dogaro da kai, saboda idan mun hadu inda ake sayar da kayan takalmi a kasuwa, wallahi ina alfahari da ka, saboda in na ga yanda suke sayan kaya, saboda za ka dauka ma sun ma daina aikin takalmin sun koma sun zama dillalan kayan takalmin ne. Amma na tambaye su sai har yanzu wannan aikin suke yi suna buga takalma da yawa su yi package su tura su har zuwa Abuja da Kaduna da sauransu. To ina alfahari da wannan.
To yanzu wannan na san yana cikin nasarori da ka samu daga farawar ka wannan sana'a zuwa yanzu. Ko akwai nasarar da kai in ka tuna cewa kayi a wannan sana'a kana jin daɗi?
Nasaran da nake ganin nayi kuma na ji daɗi sosai, na farko anan shine akwai wani bawan Allah da takalmin shi sai dai ayi masa a Saudiya, saboda kafansa ɗaya yafi ɗaya. Da naga takalmin sai nake gaya masa cewa Alhaji zan iya yin irin wannan takalmi, sai ina ganin kaman bai zai yiwu ba, nace ka bani dama zan ma a kyauta tukunna yanzu. Yace to inje in gudai, da naje na mai guda ɗaya na dawo da shi ya sa a kafan shi. To ina tabbatar maka daga wancan lokaci ya watsar da dukkan wasu takalma da yake a waje. Yace da ina wahala ne, ana masa takalma 20,000, 10,000 barantana yanzu a kace canjin kuɗi kuɗaɗen mu ya zama ba daraja din nan. To gaba ɗaya ina gaya maka takalman shi yakan bani masa kafa 5, kafa 6, hatta yadi idan ya saya yadi zai sa a jikin shi, sai ya kawo mini yadin, yace ga irin kalan yadin da nake so kai min takalmi da shi don me, don in fita sai kaga. A takaice ni ma na jawo arzikin da wasu ƙasa ne suke samu na dawo da shi nan, na dawo da shi jihar Adamawa. To ina alfahari da ka. A na biyu na taɓa yi wa Senator Abdulaziz Miyako takalmi, ya sa a kafan shi, ya taɓa turo mini fata na guza wanda nazo an masa jima, nazo na mai takalmin fata ya sa a kafan shi, ina alfahari da haka. Na taɓa yi wa irin su Bindo takalmi na takalmin jam'iyya na APC, hakan nan lokacin yana jam'iyyar APC, na mishi takalmi a lokacin sun sa duka. Na taɓa yi wa kowane takalmi da na yi wa wazirin Adamawa turu hannun wani abokin aiki na. To ina alfahari da haka, matsayina Allah ya ganni ban da kafa. Kuma na yaƙi zuciyata, na ci gaba da zama na dogara da kaina, na koyi wannan sana'a nake yi, kuma na zo na yi wa waɗannan mutane masu daraja wanda Allah ya fifita su a kanmu a zahiri a nan Adamawa. To ina alfahari da haka idan na gani. Sannan kuma in an duba a anguwannin da na tashi da kuma abokai da nake cuɗanya da su, gaba ɗayan su mafi yawancin su takalmi na suke sawa.
To duk wannan nasara da mutum ya samu dole zai zama to akwai kalubale. Bari mu leka bangaren kalubale daga farawan ka wannan sana'a da waɗannan nasarori da ka samu, wani irin kalubalen kai?
To a biyo mu don jin amsar wannan tambaya a shirinmu na gaba. Yanzu za mu nufi birnin Kumasin ƙasar Ghana, inda a wani yunkurin haɗa sana'a da nishaɗi, wani mai ƙirƙiren takalman fata Abdul Ghaffar Hussein ya shiga wasar ƙwallon kwando na guragu, inda yake bugawa ƙungiyar Ashanti Warriors. A ci gaban hirarsa da Hamza Adam, ya buƙaci goyon bayan jama'a domin cimma burinsa a sha'anin ƙwallo.
Ina da wani babban burin da nake so in cimma kaina, saboda ina so in doki yan waye na gurgaye, koyar da su ba da she sun biya ko kobo ba. Shi sa ina roƙon jama'a ne wanda ya ga kamar ya iya ya tallafa min wani abu in yanyi wannan abin nan.
To banda shi kuma akwai abin da ka sa kanka a ciki da kake fatan nan zuwa gaba za ka iya samu amfani a ciki?
Ni ina cikin wasa na racing da basketball, amma for now ina buga basketball ne tukunna. Jama'a a kuma ta yi ani da addu'a, saboda ina son wata rana a ce duniya duka baki ɗaya ba, ba kan da kawai ba, na zama babban gwarzo da mutane za su ta fitowa nahiya suna duban wane ne wannan Abdul Ghaffar nan da ake maganan shi.
Wannan wasa na kwallon kwando, kana da club da kake tare da shi, sa'annan ya wannan club take tafiyar da harkokinta, kasancewa da wannan club zai iya sa nan zuwa gaba ka kai wani matsayi a cikin wannan wasa na kwallon kwando?
To sunan club nan Ashanti Warriors, muna kokari sosai. In ka ga yanda muke wasa, in ka zo kai suke kasan kamar Ashanti Warriors, kowane gari za mu je mu buga game duka kowa na maganan.
Kai ka nuna mana kalubale da ka fuskanta sakamakon wannan jarabta da Allah subhanahu wataala ya maka na mai fama da ainihin na kasa.
Kalubale dai wallahi nan nuna maka yana da yawa, saboda wurin neman mata ma banza-banzan da mutane ke maka da sauransu. Wani ma na ya ce ma in ka doki ya baka biyan shi ta aifo ma irin wani yadda kake.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Idris da ke jihar Adamawan Najeriya, da Abdul Ghaffar Hussein Kumasi a Ghana, da wakilan muryar Amurka Hamza Adam da Salisu Muhammad Garba, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla a gaida Suleiman Muni Barma da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau shine kan basussuka da gwamnati ke cewa wanda ya zuwa watan yunin wannan shekara bashin Najeriya da ake bin Najeriya ya kusan dala biliyan 100 da kuma wanda shugaban kasa ke shirin cewa lambar mu 202-980-6850. To ina jin muna da kira daga jihar Kebbi. Wane ne daga jihar Kebbi?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Baba Yakubu, kuna tare da Shehu Arba tara, ina kiran ku da jihar Kebbi.
To duniya na sauraron ka, bismillah.
To alaji kenan gaskiya Baba Yakubu, ban mu ji daɗin irin yadda shugaba Tinubu yake ciwo ba ci ba shan nan ba. Alhakikanin gaskiya mu yan kasa ba a gudanar muna ayyukan alheri da yawan kuɗaɗe, musamman ina mai tabbata maka su gwamnonin nan da makarbar su ke sai kuɗin nan, wallahi mu yan kasa muna cikin wahala, mu talaka yana cikin uba wadda ina gaya ma Baba Yakubu, da za ka shigo Najeriya za ka san mutanen Najeriya suna cikin wahala, wallahi babu moriya ga wanga bashi. Mu gaskiya ba mu jin daɗin irin jin daɗin abin da shugabannin garamu suke yi mana. Kuma su ji tsoron Allah da sani ba za Allah zai tambaye su.
To mun gode, bari mu je jihar Niger. Wane ne a Niger? Wane ne a jihar Niger? Salamu alaikum malam na Niger. Yawa malam na Niger, kana saurare mu? To ina jin da alamar malam na Neja baya jin mu, bari mu dauki. Yawa yanzu ina jin ka, kai ne na Neja?
Eh, ni ne injiniya Lawal San Folo Baburiya. Eh, ni ne.
To bismillah injiniya.
Yawa, wato lakikanin gaskiya dangane da butun bashin da gwamnati ko kuma shugaban kasa zai ci, kana ji? To lakikanin gaskiya shi bashi inda za ka dauke shi da kyakkyawan niyya, kuma da niyyar za ka yi abin kwarai, to gaskiya yana da amfani ko ba gaskiya ba.
Haka.
Domin ita gwamnati a inda ta biya bashi, ai ba kuɗi ne za ta biya bashi ta shigo da riki ba, abin kuɗi ne za ta bayar, ko? To kana da abin kuɗi ba inda za ka kai ka sayar, to an zo an ce ga inda za ka biya bashin nan da abinka. To aikin bashi yana da amfani, domin idan aka an so shi da kyakkyawan manufa za a yi aiki da karara ya sa ba ta fita ba.
To mun gode. Mun gode injiniya, bari mu kada zuwa jihar Nasarawa kuma mu.
Wani? Alhamdulillah, Bashir fera ne daga nan lafiyan bari bari.
To Bashir, bismillah.
Mu dai wannan lamari ne na shugaban kasan namu Bola Ahmed Tinubu, abin da sai zuwa yi. Tunda muna cikin wani yanayi ga kuma maganin bashi, bayan bashi dukkan da suke kan Najeriya ba kokarin a biya wanda suke baya ba, kuma ana kokarin a yi kaji. Mu ma cin bashin ma da muna gani a kasa, abin yana amfani mu ba shi a ciki fatan mu nuna abin da gwamnati za ta yi, dai na alheri ne Allah tabbatar mana da shi,
amin.
Ko ba alheri ne ba Allah ka tsaya zai kai da shi. Bashir Tela da gani lafiyan bari bari, tashi lafiya.
To mun gode malam Bashir Tela. Har yanzu dai muna daukar wayan ku akan wannan maudu'i na yawan basuka da aka gwamnatoci kan ciwo. Ina ji muna da kira daga jihar Gombe. Wane ne a Gombe?
Assalamu alaikum, kai tsaye kan tare da Malam Magaji wanda daga Afro Local Government Gombe State Nigeria.
To Malam Magaji, duniya na sauraron ka.
To mu Nigeria ba su da ake daukar Nigeria, kai mu kan ɗan talakan Nigeria, abin yana ban mamaki. Nigeria babu hanya ɗaya lafiyayye mai kyau, babu asibiti, ba makaranta, kullum sai baki ake ɗauka Nigeria. Mu talakawakan sai dai mu ce mun gode Allah da ya yi mu Allah mana mafita kawai.
Amin.
Mun gode a
taƙi lafiya. Allah sa mun gode kwarai da gaske. To har yau dai muna ɗaukan kira ku bayyana mana ra'ayinku akan maudu'inmu na yau. Muna da kira daga Ayobe. Wane ne Ayobe?
Sadio ne, gidan sauro gaɗi.
To bismillah malam.
To gaskiya ba ba yin tunbi ana ciwo ba ne. Amma yau talakawan Najeriya wani san abin da ake da wannan bashi ba.
ya kamata su dinga duba mun shugabannin nan ba. Ya kamata talakan Najeriya duba abin da duba talakan Najeriya. Kun talakan Najeriya yana kwana da yunwa, yana wuri da yunwa. Ya kamata su dinga duba mun kafin su ciyo bashin nan. Amma talakan Najeriya ne ko abin da yake da bashin nan ba.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Katsina kuma mu dauki wata kira daga Katsina. Wane ne a Katsina?
Eh, assalamu alaikum. Barkanku da aiki.
Yawa.
Kana ta shugaba Iliya ne kanti da shayi da kin daura.
To shugaba Iliya bismillah.
Eh, kamar wannan dan uwa na wanda Jehudi da dan uwan Jehudi ne ke ta inda an tiko nan bashi kan akida mai kyau to ai kaga dan kasa ne zawa aiki ko kuma na harkar tsaro haka. Eh, mun ga da mu ga abin da zai zama alheri Allah ka tabbata mana da shi ina ku fata alheri ta lafiya.
Mun gode kwarai da gaske shugaba Iliya mai kanti a Daura. To mu kuma ina jin muna da kira daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
A gaishe ka. Wa alaikum assalam.
Baba ku muke ri Alhaji Musa Garo ne radio da rikodar har kawo.
Yawa to duniya na sarinka.
To gaskiya al'amari wannan al'amari dai da ake magana ciyo bashi a Najeriya to wannan shugabanni da suna ciyo bashi dan kansu ne kawai. Ba wani ciyo bashi da suke ciyowa domin dan talaka. Don baba ku muke ri inda ake dan talaka ne. Talaka zai ga wutar lantarki, talaka zai ga ruwan talaka zai ga an gina mai makarantu, talaka zai ga an gina mai hanyoyi ya gani da idanunsa, kafa ta saka, hannu ya gani, ido ya gani, kafa ta saka. To amma babu ko daya. Mutanen idan sun ji sun aro bacin nan da suke magana gaba ɗaya babu ya kuma tare gaba ɗaya za su tattare ne ta handanin su da ƙarshe ba a zo a ce wani buri ya cinye ko kuma wani kare ya haɗe wannan kuɗin ko kuma wani miciji ya cinye. Don haka wannan abu shugabannin Najeriya su tsoron Allah tabbatar da cewa ba za a mutu, in ba a mutu ba za a mutu. Kuma ranar gobe kiyama wallahi sun tabbatar da cewa duk abin da za su yi sai Allah ya tambaye su akan wannan lamarin. Ƙarshe ne muka fata alkari Alhaji Musa Garo
na
wara yake nan a tashi lafiya
ragu. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Gaba gaye ne mai mai tana da gaske.
To bismillah gaye.
To wannan baki dai da shugabannin ƙasar suke ciyowa a Najeriya. Suna ciyowa kansu ne dai kawai don dai shin hanci da rasuwa da ya mana katutu a Najeriya kawai. Fatan dai Allah ya gane ta.
Amin.
Sun sun ciyo baki da ya aike wa talaka-talaka Allah ya jinya masa ya gani.
To mun gode shugaba gaye daga Bauchi da kiranka kuma muka zo karshe sai kuma gobe in Allah ya yarda. To yanzu kuma ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen Iran ta yi watsi da buƙatar ƙasa da ƙasa mai cewa ta takaita shirinta na nukiliya. A maimakon haka ma Iran ta ƙara yawan sinadaran uranium da take ingantawa zuwa kusa da matakin makamin yaƙi bisa ga wani rahoto na sirri na hukumar saka ido kan makamin nukiliya wanda kafar labarai ta Associated Press ta samu gani. Ƙasar Spain za ta rika baiwa bakin haure wajen 300 takardun izinin zama ƙasar a duk shekara wanda za ta fara daga watan Mayun baɗi har zuwa shekarar 2027 a cewar ministar harkokin masu ƙaura a yau ɗin Laraba. Manufar wannan shirin shine ƙara yawan ma'aikata a ƙasar da tsofi ke daɗayawa da kuma amince ma 'yan ƙasashen waje da ke zaune a Spain ba tare da takardu ba su samu damar mallakar takardun izinin aiki da kuma na mallakar gida. Spain dai ta ci gaba da kasancewa mai karɓar baƙi duk da cewa sauran takwarorin ta na ƙasashen Turai na ƙoƙarin tsaurara matakan hana baƙin haure da masu neman mafaka kwararowa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl Babayako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Wassalamu.